daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi sannan a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana a fannin tsaro na nuna damuwa kan yadda ake samun karin harahare a sassan kasar musamman ma akan dakarun Najeriya
dosu kasashe yau in aka kashe mutum guda shugaban kasa ya yanke tafiya da yi ya dawo ya so ya fitta kalamai amma mu abinda muke gani kuma bayan wannan
a jamhuriyar Niger ko za ku ji yadda shugabannin addini da na gargajiya suka fito da wani tsari da zai rika samarwa matasa hanyoyin yin sulhu da magance matsalolin su ta yadda ba sai an dangana da kotu ba
duk dai abin da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an tai an kirayo ɗan sanda ko ko an kawo justice
to kamar kowace ranar juma'a yau fili abu da yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za a kira ita ce 202-205-6255 kada a manta sai an saka alamar kare wato plus sai a jero lambar muna kuma tafi da labaran wasanni daga kasar Kamaru Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a Lardin Coast dake Afghanistan ya hallaka mutane 26 ya jikkata mutane 50 a cewar gwamnatin Lardin Hook Khan Habibi Mai magana da yawun sojin Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bomb din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci Kamfanin dillancin yada labarai na Afghanistan Tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na battalion ta biyu ce daga gundumar Mandozai an ci gaba da bincike akan al'amarin Wasu hararen da ƴan bindiga suka kai a ƙasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi na kudanci sun ce an kashe akalla mutane 4 a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar China bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. Wani kakakin rundunar sojojin ta Rangers ya gaya wa ƴan jarida cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewa sauran ƴan uwansa kofar ofishin jakadancin. A cikin fadan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe sauran maharrani guda biyu sai dai kuma mai maganar Colonel Faisal ya musanta cewa ƴan bindigar sun samu nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar China. Labarin na zuwa muku ne nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mashawartar kasashen Turai suka hadu don kammala shata yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar kasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron ƙasar Spain ta nemi a yi wasu ƴan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka baiwa Birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar Spain ke cewa mallakar ta ne Spain na son a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika-ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne da sabunta muhawwararsa akan batun ƴancin hukumomin shari'a na Amurka. A lokacin da yake bugawa sojan Amurka da ke ƙasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar, shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar California tana janye matsaloli da yawa. Kalamin na shugaba Trump Yana zuwa ne kwana ɗaya bayan sa'insar da ta barke tsakanin shi da babban Chief Judge na Amurka John Roberts akan ƴancin alƙalai inda shi Roberts ya la'anci Trump game da sukan wani alƙali da shi Trump ke kuka game da yadda yake yanke hukunci wanda ya kira alƙalin naɗin Obama. Akan haka ne Roberts, wanda tsohon shugaban Amurka George W. Bush ya nada, ya tsawatawa Trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na kasar. Hukumomi a jihar California da kenan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutan nan da ta hallaka akalla mutane 34 a cikin makonnin biyu da suka wuce. An kuma samu ƙarin mutane 3 da suka rasa ransu a wata wuta ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar ta California. A yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Sun ce 566. Hukumomi sun ki cewa komai game da waɗannan salwancan sun mutu ne, amma dai ana son ran cewa yawan matattun zai dada ƙaruwa.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne daga Najeriya, inda ƙwararru a fannin tsaro ke nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da samun ƙarin hare-haren 'yan bindiga da ake ganin mayakan Boko Haram ne waɗanda suke yawan kai hare-haren akan dakarun ƙasar. To, sai dai kuma mun Najeriya sun ce suna ɗaukan matakan da suka dace wajen ganin an daƙile ƙarin hare-haren, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja.
A bayanan dai, mayakan Boko Haram na ƙara zafafa kai hare-hare a sansanin sojan Najeriya da ke arewa maso gabas. 'Yan kwanakin nan dai, mayakan sun auna hari a ƙauyen Katarko da ke jihar Yobe, inda mazauna ƙauyen suka ce sojojin sun gudu. Al'amuran da ya kai ga kona motar yakinsu da masansaninsu baki daya. Hari na bayanan shi ne wanda Boko Haram suka kai a ƙauyen Metele, inda jaridun Najeriya ke cewar an halaka sama da sojojin Najeriya guda 100, ciki har da kwamandan bataliyar da mataimakinsa, wanda hakan ka iya zama koma baya mafi girma da sojojin suka samu tun hawan mulkin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Master Warrant Officer Sani Jingi mai ritaya tsohon mazamfama ne da ya fafata a Sambisa da Bakasi.
Maganan gaskiya da gaske ne za a faɗe shi, akwai sakacin gwamnati shugabanni suna da sakaci akan wannan abu sosai, because hakkin sojan da ya kamata a bashi ba za a kai mishi a ji a bashi ba. Ka ga number one thing, yana wucin soja a gaskiya fi sabila, yana sa mu wannan soja ya zama very weak. A can ma ba a bashi abincin da ya kamata ya sha ya ce mai kyau ba, ba a bashi ruwan da ya kamata ya sha mai kyau ba, ba kula da shi ba. Sannan yana ganin yana ji a kashe dan uwan shi, ba ba ma dan uwan shi na hakki.
Masu sharhi irinsu Muhammad I. Usman tuni sun fara nuna damuwa bisa wannan koma baya.
Ka san dama mun sha magana akan cewa an siyasantar da jinin dan adam a Najeriya sakamakon tsananin cin hanci da rashawa da yayi katutu a kusan ɓangarorin tsaro din. To, wani ragon azanci da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi shine na barin waɗannan hafsoshin soji suka sakata, suka wala, suka miƙe ƙafa, aka wayi gari ba su jin, ba a canza su. Sannan na biyu kuma kaga zaɓe ne yake gabatowa. Na gaya maka cewa an siyasantar da jinin dan adam a Najeriya. Yanzu an ɗauki wani salo a Najeriya, duk lokacin da aka tsami gwamnati ko kuma ake jin ana so a kaure ita ta kowane ɓangare, za a iya amfani da kowane mataki wajen ganin an ɓata wa gwamnatin suna. Amma idan har ma da hakan, ita kanta gwamnatin ya kamata ta motsa, ta tsaya, ta duba, ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan waɗannan manya-manyan hafsoshin soja da suke jagoranci, in ma ta canza su.
'Yan fafutuka irinsu Comrade Ibrahim Garba na ƙara fusata musamman dangane da hare-haren da ake yi a baya-bayan nan.
Ko a ce da kai wannan shugaban ƙasa ba soja ba ne, misali bisa irin abubuwa da suka bayyana na zahiri, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi ya daina wannan hali na ko-o-ko a kan maganan tsaro a ƙasar Najeriya. Ga bidiyo yanzu ana sai yaɗawa a kafafen sadarwa na zumunta, kana ji kana ganin yadda Boko Haram ke fatattakan soja. Me yasa yake halin yake barin mutane ke wahala? Muna ganin yadda Amerika da wasu ƙasashe, yau in aka kashe mutum guda, shugaban ƙasa ya yanke tafiyar da yi, ya dawo, ya zo ya fidda kalamai. Amma mu abinda muke gani kuma bayan wannan tsaro ba magana ake ta rayuwar al'umma, haƙƙi ne. Aiki dan mutum kan bashi matsayi ya gaza,
sai kai kokari ka kawo sabbi a yanzu halin da ake ciki abin da ya kama daga minister na defense daga duka services ya kamata su tafi
ko menene abin yi tambayar kenan da nayi wa wani masanin tsaro eh commander Ahmed Tijani Baba Gamawa
su wannan sojoji da aka kai su wannan wurare a gaskiya wasu sun jima a wannan wuri wasu shekara biyu wasu shekara uku kamata yi a canja su a kawo wasu gwamnati dole ta duba irin waɗannan abubuwan da take dukkan kuɗin da aka ba su da kayan aiki da su da sauransu ya kamata gwamnati ta sa ido domin ba haka ba ina tabbatar maka za a ci gaba da wannan kwamacala za a ci gaba da samun koma baya
ga tsohon Hafsa a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya kuwa Aliko Ɗan Rashid Harun ya ce akwai buƙatar su kansu sojojin su canza salo
wato ka duba kwanakin ba akwai strategy da suke attack and hold wanda aka ma ƴan Boko Haram din gaba da aka musu all round defense an kange su a sambisa sun gagara shigowa cikin gari shi yasa ma har suka je suka samu wuraren da suke fakewa yanzu haka a tsakanin Nigeria da su Cameroon al'amuran da yake fara yanzu sojoji sukan je su yi attacking ne kuma su koma base din su ya kamata Nigerian army su yi all round defense waɗannan mutanen su kuma Nigerian air force akwai abin da ake kira interdiction su rika bombarding wannan sambisa forest din kenan idan da ai yaki na enter ko dole ne a samu collateral damage idan an ce da a bar mutanen nan su rika ci gaba da wannan attack din da ake alhaji Hassan nan gaba ma sai sun shigo Abuja saboda yanzu attack din su suna attacking akan military base ne in suna attacking military base suna samun weapons kuma suna weakening strength na military
lokacin da muka nemi jin martanin gwamnatin kasar wani babban jami'in gwamnatin da bai san mu bayyana sunansa ya shaida mana cewa tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fusata da abin da yake faruwa a bayan nan kuma ma har ya tura minista tsaron Najeriya Muhammadu Mansur Dan Ali zuwa birnin Jamaina domin ya gana da mahukuntan kasar dangane da yadda aka yi ƴan Boko Haram ke kala samun dama musamman akan iyakar Najeriya da Chadi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kidan maza daban da na mata soje wuta gudu barewar daji
wallahi gaida Hassan muna nan zamu ci gaba da bibiyan martanin hukumomin sojin Najeriya kama kafin nan a jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar wata kungiya da ake kira muryar matasan Sahel ta gudanar da wani taro wanda ya tattaro sarakunan gargajiya da malamai domin samar da wata kafa ta tattauna matsalolin da ke addabar matasa kungiyar ta gudanar da taron ne tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da ƙasar Denmark waɗanda suka tallafa wa wannan shirin daga bandin na da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana
Rabiu Taro shine jagoran projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske
kamata yi a ce yau matasa da sarakan gargajiya sun samu wurin da za su iya zama su sasanta ba cikin an saba ma juna ba kenan su fara sabo da juna tun yanzu saboda wannan committee da an ka kafa ya bunƙasa kuma ya zama abu da yake da muhimmanci a cikin jihar da magana.
Kuma wani kwamiti ne kuka kafa game da tare da matasan?
Kwamiti ne mun ka kafa da ake cewa cadre intergenerationnel de dialogue et de médiation. Kenan kwamiti ne wanda yake gayyato matasa da latizawa a ce su tattauna bisa matsalolin da akwai cikin garin su.
Kai magana hili, matsalar hili kadai ne kuke ganin ya shahi matasa?
A'a, matsalolin wasu na da yawa, ba na hili kadai bane wannan misali ne na bada. Tunda matsaloli suna iya zama wataran zance bisa ga zance aure. Kama koko zancen zuwa wani makaranta akwai wasu wurare da ba a yarda ka ba a ce ya mace ta tafi makaranta duk dai abin da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an tayi an kirayo ƴan sanda koko an kawo justice da zai haddasa tashi hankali wannan duka abubuwa ne da ake iya rigakahi tunda rigakahi dai yayi magani
wasu matasan da nayi hira da su sun ce faduwa ce ta zo daidai da zama irin wannan committee ba karamin taimaka musu zai yi ba wajen magance matsalolin su
Mustafa Alasma wakilin matasa ne na shiya ta biyu kuma bugu da ƙari mamba ne na majalisar shawara ta matasa mu da mu abin ya zo mana a daidai cikin tattaunawa da zamu kuma ta kashe irin wannan matsalolin ne rikici tsakanin matasa na ce ga tunanin namu zai zo wajen yanda za a yi mu nemi aiki mu nemi yanda za mu yi iyalai yanda za a yi mu nemi mu tallafa ma wani gobe kuma mu matasa za mu ci amfanin shi da mu da uwayenmu insha Allah
sunana Salmanu Iro kaman tuntube ne da kungushi abubuwa ne wanda yauni ya rataya akan mu na mu hadu matasa da mu da magabata na fannin galgajiya da na fannin bariki da ma malamai bisa kan duk wani matsaloli wanda matasa suke cikin su da kuma matasa ake ganin kaman su ne gaba-gaba kan matsaloli abin da ya shahi harkar ilimi da horo da harkar zaman lahiya da kwanciyar hankali da abin da ya shahi aikin yi.
Su kuwa sarakan gargajiya kokawa suka yi da karancin kayan aiki a cewar Hadi Gurgudu, sarkin Fulani na jihar da Magaran. Wannan dama aikin su ne, sai dai suna buƙatar tallafi na kayan aiki yadda za su je duk inda matasan suke ba tare da jinkiri ba.
Mu sarakin gargajiya da malaman wa'azi kullum i ake, ana wayewa yara hankali, ana jan hankalin su. Mu i muke in mun huta muna waya mutane, muna jan hankali, to sai zamanta kamar hali na zuwa wajen muta yaran wannan shine babu. Dan kamar in ana son wannan abun, sai an samu ana huta guri-guri, ana samu ana zama ana hira da yaran, ana jin matsalolin su. Dan wanda kace kana so ka hana shi wani abu, ko kana so ka galgade shi musu wani abu, sai ka shurare shi. Dole sai mun je mun shurare su, mun ji menene matsalolin su. In yaso in ka ji zamanin nan ne zaka wa mutum magani.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
Kuma Allah a gaida Tamar. To kamar kowace ranar Juma'a, yau fili a bude yake, ku kira ko bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙauriya. Amma kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kamar Allah, ana tare ne da sashen wasu na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 4 na yamma ne, sura minti 12, mun sami kira daga jihar Kebbi. Wane ne a kan layi?
Muhammad Lawal ne a Rugungu.
Yawo, to muna jinka Muhammad Lawal.
To ni abin da nau abin da motion ga game da ta'anin siyasa. Aina ta ce duk wani wanda adalci ba za ta bashi dama shi zabe abin nan yayi takara ba. Amma sai ga shi dan takaranmu wanda yake ciro ba ya yanci ticket, amma ga shi bai samu damar yin takara ba. Ya biya komai da komai, ya abin nan, amma bai samu damar yin takara ba.
Amma kun san dalilin da yasa aka hana shi takara ku?
To ai shine ba mu san dalilin ba, da mun san dalilin cikakke ai ba za mu yi wannan
magana. Abin nufi kamar da yake shine dan takara ku, bai faɗa muku abin da yasa ai din ta hana shi tsayawa takara ba?
A bai wada muna abin da ai ta hana shi takara ba, saboda ya dai yanke ticket na gwamna, kuma ya abin nan bayan ya yanke ticket din.
kamar Allah mun gode Malam Muhammad Lawan, da fatan hukumar ta INEC ta ji wannan batu kuma za ta yi dubi a kansa. Za mu je jihar Jigawa. Wane ne kan layi?
Kuna magana da Yusuf Babanga, Jami Trader Ringin daga nan jihar Jigawa.
Yau to muna jin ka Malam Yusuf.
To ni maganar da zan yi kira ne ga musamman ƴan siyasar mu na jihar Jigawa, wanda ainihin yanzu wani sabon salo ya riga ya shigo na ainihin wato kiran mutane ake ta ba su kuɗi domin su shigo jam'iyyu. Kaga ana jam'iyya ne ba bisa ra'ayi ba, sai dai bisa kuɗi. Kuma ina kira ga ainihin shi kansa wato gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar da ke dubu abubuwan da suke faruwa a ainihin wato kananan hukumomin mu game da rigingimu da suke neman su haddasu, musamman a nan gane na ringin. Za ka ga mutane suna zuwa suna kakkafa tutoci, waɗansu kuma su zo su ce nan tutoci wanda har rigima take neman ɓallewa. Don haka
to mun gode Malam Yusuf daga Jigawa. Za mu je Bauchi. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Mada a jihar Bauchi.
To muna jin kamar Ayuba.
Yawa to ra'ayina na yau zan yi magana ne akan yadda ƴan makaranta da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi daga aji daya zuwa aji uku. Lallai wannan ciyar da abinci da shugaban kasa yake ya samu karbuwa 100%, musamman dai mu a nan jihar Bauchi. Har ga Allah, ɗalibai suna fitowa makaranta suna zuwa su karɓi darasi. To muna kira ga shugaban kasa da Allah ya taimake mu a ƙarasa zuwa aji shida ma, domin su ma su ƙara fitowa su samu ilimi kwarai da gaske. Wannan shiri ya samu karbuwa, muna godiya ga shugaban
kasa. To madalla Malam Ayuba, za mu je jihar Nasarawa. Wane ne akan layi? Na Nasarawa, kana tare da mu? To na kaman layin na Nasarawan ya katse, bari mu je jihar Naija. Wane ne kan layi?
Ibrahim da wakil mula a garin Mai Gode a Cimba.
Yawa to muna jin kamar Ibrahim.
To ni yau bari na da ra'ayina a kan ƴan uwa musulmi, musamman na Najeriya da duniya ma dai gaba ɗaya. To a gaskiya waɗannan fitattunu da muke fama da su ba abu ba hana abu ne ya ja mana su bafa, don Allah da manzo ne fa.
Muna jin ka Malam Ibrahim.
Don saboda haka duk na'am.
Muna jin ka.
Yawwa to don saboda haka ina kira ga ƴan uwana musulmi na duniya gaba daya, wallahi in fa ana so a samu sauki wannan zubar da rayuka da fitintun da muke fama da su a koma ga Allah da Annabi.
To madalla mun gode Malam Ibrahim daga jihar Niger. Bari mu je Port Harcourt. Wane ne akan layi?
Umaru buga ne.
Yawa to muna jin ka Umaru.
Ra'ayina ne dai ana wa Muhammadu Buhari addu'a Allah ya ba shi nasara akan wannan zafi.
To madalla mun gode.
Shi a ra'ayina.
To mun gode Malam Umar daga Port Harcourt. Lambar da za a kira ita ce 2022025655. Za mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi? Hello na Taraba, kana jin mu?
Ina jin ku
sosai. Amma kana kusa da radio ka, tana mana kutse a cikin Ghana wanda zamu yi da kai, naji tana ƙara.
To an kushe radio.
Yawo wato yayi kyau.
Ina kira ne ga ƴan majalisar tarayya da na dokoki.
Baka faɗi sunanka ba?
Kokari don Allah. Mutum Abdul dan jiwa daga Ukari.
Yawo to muna ji.
Ina kira ne daga ƴan majalisar dattijai da na tarayya. Da Allah su yi kokari su kafa mana wani doka wadda in Allah ya sa ko an samu wani rikici a wani guri, gwamna ya fidda hannunsa ya zamanto gwamnatin tarayya ita za ta yi bincike, saboda ana samun siyasa da kabilanci da addini a cikin harkokin abin. In aka kafa kwamiti, daga nan kwamitin maganan ya mutu kenan, ba za ka saki cin ɗurewa wasu ba. Saboda haka muna kira ga ƴan majalisa don Allah su yi kokari su kafa mana wayannan dokoki.
Kamar Allah da fatan mun gode kwarai, da fatan su ƴan majalisar sun ji wannan kira naka. Za mu je jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da yammaci.
Yawa barka da dare.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Malam Murtala.
To a Mamun Lalo, tambaya na yau gare ku dai shine cewa shirin nan na cike da gaskiya mun ga ya dan tsaya na shi Abba Chari mai girma mai mutunci So muna tunanin bamu san ko an samu maslaha bane, an kuma an samu maslaha dawa mun san dan kuna wannan shiri dai dan a samu maslaha a fahimci juna a yafe ma juna. Amma ko muna fata shi wannan jami'in tsaron nan mai dame da kakin shi dan sandan nan, sannan kuma shine cewa kaga shi mai tsohon shugaban kasa Gullo mun yi mamakin takaddun da ya buga ya wallafa wannan takadda nashi, yana zargin wai gwamnatin America da ta gabata ta taimaka ma wai wa gwamnatin nan ta ci zabi. A ai ina tunani ita gwamnatin America ko me mutum yake jasiri shi yana hannun su ne a duniya.
Eh to malam mutala kai mana afuwa yau na so na ansa tambayoyin ka, to amma kuma gashi an daga mun hannu dangane da cewa na tsaya da saboda lokaci yayi. Batun maganar shirin ciki da gaskiya kuma mai shirin yana nan yana bibiyan abubuwan da suke faruwa dangane da shi wannan batu na Abba Kyari, kuma da ya samu sabbin bayanai zai ci gaba da shi wannan shiri. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Tuma da yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa inda mitubuza ta kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da gasan sada zumunci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil. Anda kasar Brazil din bata yi wa kasar Kamaru da wasa ba, ta jefa kwallo ɗaya a ragar inda mitubuza Lions. Kasar Brazil tana da ci ɗaya mai ban haushi har iya yau dai. Kungiyar kwallon kafa ta matan kasar jamhuriyar Kamaru ne take samun tagomashi a gasan cin kofin kwallon kafa da ake gudanarwa na mata a kasar Ghana. Coach Umaru,
kwallon kafan da ka gani da ake yin sa a Ghana, wannan wasan Kamaru kam sun tafi da niyan don su je su dauko kofi ne, saboda su ma ƴan matan din suna farfada ana tambayan su. Ka san wancan shekara a nan Kamaru sun zo har final, Najeriya ta cire su, so biyu Najeriya na cire su a final. To shi ne suka ce wannan karon kam ta zo yanzu kamar da muka tafi a cikin wasa uku da nasu sun duka biyu suna da point shida. To Ghana an da keta wasa daya sai duka daya, Mali an da keta wasa daya ta yi duka daya, Algeria ne ba ta da kofi. To yanzu su uku ne a ana son matsayi biyu a mutane uku, da Kamaru da Ghana da Mali. To yanzu wasan da za a yi, Kamaru za ta yi da Ghana. Kamaru na da point shida, Ghana na da point uku. In Ghana ta daki Kamaru za ta samu point shida, za ta wuce tar da Kamaru a point shida. In kuma Mali ta daki Algeria ita ma tana da point uku, za ta wuce ta samu point shida. Ka ga sha zuwa samu point ekim uku duk suna da point shida shida. A zamanin biyu za a ɗauka. To menene ka'idan ɗaukan biyu? Za a duba wane ne ya fara sa, wane ne sa bibiyewa, kuma da ni da kai da muka yi wasa wahai da ki wani, to kaga wannan ka'idan za a zo a samu. To ba kai wannan matsayin ba tukun. To yanzu abun da muke tsammani dai, muna tsammani Kamaru za ta yi wasa da Ghana. Muna so dai Kamaru ko ma cinir ta yi za ta wuce.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a Ladin Coast da ke Afghanistan ya hallaka mutane 26, ya jikatta mutane 50, a cewar gwamnan lardin Huk Khan Habibi. Mai magana da yawun sojin Afghanistan, Captain Abdullah, ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a, wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne da sabunta mahawararsa a kan batun 'yancin hukumomin shari'a na Amurka. A lokacin da yake bugawa sojan Amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranin, shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar California tana janyo matsaloli da yawa. A yau ne mashawartar kasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit.
To madalla a gaida ke Hadiza Kyari, dama kika taimaka muka gabatar da wannan shirin masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu amma da ita Hadizan da Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin baki ɗayansa kamar yadda kuka ji, sai injiniyanmu Cedric Franklin. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.